والسلام الأتمان الأكملان على حبيبي ونبي محمد بن عبد الله الأمين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna miƙa godiyarmu ga Allah Ta'ala wanda ya kara rayuwarmu yau wani na biyu cikin watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiya ta 2025. Yau ma ga cikin ikon Allah da ya dace gare shi za mu daura karatunmu a daidai yadda muka tsaya. Idan ƴan uwa ba su manta ba, mun tsaya akan aya ta 101 cikin suratul Nahl. Yau kuma za mu tashi akan aya ta 101. Sai Allah Ta'ala ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإذا مثلنا آية مكان آية والله أعلم بما يؤثر قالوا إنما أنت مبشر بل أكثرهم لا يعلمون.
Wa'innan ayoyi da malam ya karanta mana suna magana akan wata ko wani gaba a cikin shari'a ta addinin musulunci, shine abinda ake kira soke wani hukunci, a kawo wani hukunci. Idan Allah Ta'ala ya duba maslaha ta mutane sai ya soke wani hukunci na shari'a, sai ya kawo wani ko kuma ya tabbatar da wani hukunci. Gwargwadon hikima da maslahar da Allah Ta'ala ya duba ga al'umma, wannan abin da yake yi sai Larabawa mushrikai suke zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shine yake canja waɗannan abubuwa da kansa, ba Allah Ta'ala ne ya umarce shi da yin haka ba. Suna ma zargin sa da yin abubuwa da yawa wanda suke yi, suna zargin sa da cewa shine ma yake kago wannan Alkur'ani da abin da ya kama da haka. Shine Allah Ta'ala yake ba su amsar wannan abin da suke tattaunawa don ya fahimtar da ainihin bayinsa na kwarai, su gane me yasa Allah Ta'ala yake canja waɗansu hukunce-hukunce a wasu lokuta. Allah ya ce: wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamu. Allah ya ce: wa idza baddalna ayatan, idan muka canja wata aya makana ayati a gurbin wata aya, mana idan muka canja wani hukunci a madadin wani hukunci, sai su dinga magana a kansa, sai ce wallahu a'lam, ku sani Allah fa shine mafi sani, ko kuma yana sani bima yunziru, da abin da yake saukarwa. Mana ya san dalilin da yasa yake sauke waɗansu ayoyi, bayan ya sauke su an karanta su an yi aiki da su, ya kuma sauke su ya ce a daina aiki da su. Allah shine yake saukar da ayoyin kuma ya san me yake saukarwa qalu sai da suke mushrikai su dinga cewa innama anta muftarin sai kai dai mai kirkiran ƙarya ne kawai ga jingila zuwa ga ubangiji ta'ala abinda yake yi dinnan yana kirkira ne ga jingila zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala yace bal ba haka ba aksaruhum la ya'lamun da yawa daga cikin su ba su da sani ba san wannan abun ba Allah ta'ala shi yake ainihin sauko da waɗannan ayoyi ko waɗannan hukunce-hukunce ya canja su bisa kula da maslaha da yanayi da waɗansu abubuwa da wasu hikimomi da suke ciki wajen canja wasu hukunce-hukunce Allah ta'ala shi ke yin haka da haka shi ya kamata mu mu gane idan Allah ta'ala ya canja wani hukunci da wani hukunci to wannan an yi ne domin maslahar al'umma an yi ne don wata hikima da al'umma za su samu ainihin mai sauki da mafita shi yasa malam ya ce bai za baddalna ayatan bi aya al-ukhra idan muka canja wata aya da wata aya ta daban wallahu al-khaliq shi Allah malici a'lamu bi maslahati khalqihi shine mafi sani da maslaha ta halittarsa ana shi ya san abin da idan yayi wannan zai kyautata halittarsa da shi ko kuma wannan abun zai sa al'umma ta samu matsala Allah shine mafi sani shi ya san abin da yake maslaha ga al'umma ga halittunsa bima yunziluhu min al-ahkami da abin da yake saukarwa na hukunce-hukunce da yake kawo fil awqati al-mukhtalifa a cikin lokuta waɗanda suka sha bamban lokaci daban-daban Allah ta'ala sai ya soke wannan hukunci sai ya kawo wannan hukunci to yin wannan abin Allah da yake shine masani shi ya san maslaha da hikima da take cikin yin haka da haka sai Allah yake wannan canji din qala al-kuffar kafirai sun ce innama anta ai innama anta ya muhammad kadib ya kai annabi muhammadu ai kai makareci ne mukhtalifun ala allah wanda ka kirkiri ƙarya ka jingina ta zuwa ga allah malam ya qulhu abinda allah din bai ce ba kai sai ka ce allah ne yace ce sa amma su a tunanin su manzon allah ne yake canja wa'annan hukunce-hukunce a jadin ransa a san ransa ba bisa umarni na allah ba a wa'annan canje-canje da ake yi na hukunce-hukunce da soke wasu ayoyi a tabbatar da wasu ayoyi wannan Allah ta'ala yake yin su Allah ne yake yi ba wani mutum bane ba kuma manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam laysa kama yasumuna shi annabi muhammadu bai zam kamar yadda suke riyawa a kansu ba ko a ransu ba cewa me shine ya kirkiro waɗannan al'amura ya sanya su a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai kirkiran abu da kansa don radin kansa ya fada a duk abin da ga annabi yayi to umarni ne kuma wahayi ne kuma Allah ne yake yi na watan bayanta kuma Allah ya bashi wannan taskiya din yace wa ma yantiqu anil hawa ko manzon Allah bai bude baki ya furci don san ransa in huwa illa wahayyuha da haka duk lokacin da annabi ya ce wani abu to ainihin sako aka bashi shi kuma sai isar da wannan sako din bal aktharuhum la ilma lahu sai malai ya ce ba haka ba da yawan su ba su da ilimi bi rabbihim ba su ma san ilimi da ubangijin su ba mana ba su da ilimin sanin waye mahalicci wala bi shar'ihi haka ko ba su da ilimi na shari'ar Allah wa hakamihi da hukunce-hukuncen da Allah ta'ala ya tanadar a bayinsa ba su da wannan hukunci din ba su da wannan ilimin da haka sai su yi mai sai su dinga zargin manzon Allah wajen yin waɗannan abubuwan da suke zarginsa cewa yana aikatawa to sai Allah ta'ala ya ce masa don ya gwada musu wannan abun ba nasa ba ne ba kuma daga san ransa ya zo ba ka ce musu Allah ya ce kul ka ce nazzalahu ruhul qudus ka gaya musu mala'ika ainihin jibrilu shine ruhi mai tsarki ruhul qudus shine ya saukar da wannan littafin min rabbika daga wajen ubangijinka بالحق da gaskiya ana wannan alqur'ani da canje canje duka suka faru na hukunta hukunce malaika jibril ne ya saukar da su ta hanyar me ta hanyar wahayi ya fada wa manzon Allah daga wajen wa daga wajen ubangiji sai ce min rabbika daga wajen ubangijinka bil haqqi da gaskiya me dalilin saukar da waɗannan ayoyi da irin canje waɗannan hukunta hukunce sai Allah ya ce ka gaya musu abinda yasa aka haka liyusabbita alladhina amanu don a tabbatar da dugadugan waɗanda suka yi imani mai imani an gaya masa doka ta Allah aka ce Allah ya canja ta an kawo masa wata sabuwa ba zai damu ya san gaskiya ne ya san manzon Allah bai ƙarya ya san manzon Allah bai faɗan abu don san ransa duk mutumin ƙwarai ya yarda da wannan da haka dalilin canja waɗansu hukunce hukunce liyusabbita alladhina amanu don a tabbatar da digadigan waɗanda suka yi imani akan shari'a kenan ko a tabbatar da ni da kai da sauran bayin Allah na ƙwarai wa huda kuma shi wannan abin da aka saukar yana zama shari'a ne ga suwa ga masu imani shi alqur'ani da hukunce hukuncensa yana zama mai shari'a ne ga al'umma wa bushra kuma albishir ne lilmuslimina ga musulmai da kuga waɗannan dalilai guda uku Allah ya bayyana su da kansa ce liyusabbita alladhina amanu wa huda wa bushra lilmuslimin dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan kenan wanda ya saukar da wannan sako ko wannan alqur'ani shine mala'ika jibril shi ake kira da suna ruhul qudus ruhi mai tsarki ko rai mai tsarki shine mala yace قل لهم أيها الرسول كتشي ده سياك ونن منظور ليس القرآن مختلقا من عندي يتشي ونن القرآن بيزمك آجين كي ده غريني با بانينا كابوش با بانينا عينين سامد شبا بل باهاك با نزله جبريل ولكن جبريل ليس وقت شي من ربك لغوجم أبنجي جنك بالصدق ده غسكيا والعدل ده عدل don a tabbatar da adalci a tsakanin mutane a tabbatar da wanzuwar gaskiya a tsakanin mutane tasbita lil mu'minina da kuma tabbatar da digadigan mu'minai akan shari'a wa hidayatun min ad-dalali kuma shi alqur'ani shari'a ne daga bata duk wanda ya riko da alqur'ani to yayi riko da shari'a inda ka rike alqur'ani kana aiki da shi ba za ka bata shi yasa manzon Allah cikin wani hadisi yace inna hadzal qur'an darfuhu bi yadillahi wa darfuhu bi aydikum yace kun ga wannan alqur'ani yankin sa daya yana wajen ubangiji Allah ya rike shi da hannunsa wa darfuhu bi aydikum dai yankin kuma yana hannu sai yace lan tadillu ma in tamaksabtu bi ba za ku taubata ba matukar kun yi riko da shi matukar kun rike alqur'ani kun tsayu a bisa abin da alqur'ani yake kiran ku yake shiryar da ku akai to har abada ba za ku bata haka manzon Allah ya ba mu tabbaci yace lan tudillu ba za ku tawo bata ba matukar kun yi riko da alqur'ani da ka yan kuwa mu rike alqur'ani shi sa anan malam yace ay tasbita lil mu'minina shi alqur'anin nan da hukunce hukuncensa Allah ya saukar da shi ne don ya tabbatar da digadigan bayin Allah a cikin wannan addini su tabbata a bisa wannan addini sannan kuma wa hidayatu min ad-dalali kuma shari'a ce daga bata shi alqur'ani duk wanda ya riko sa ya riko da shi ya aiki da shi to zai samu shari'a Allah ka tabbatar da mu akan shari'a sannan yake wa busharatu tayyiba kuma albishir ne mai kyau liman aslamu ga duk wanda suka miƙa wuya duk wanda ya musulunta ya miƙa wuya ga dokokin da suke cikin alqur'ani to alqur'ani kuma zai zama masa albishir menene albishir da alqur'ani yake yi alqur'ani yana albishir da duk wanda ya bi Allah ya kiyaye dokokin Allah zai shiga me zai shiga aljanna shine albishir inda alqur'ani yake duk wanda ya tsare dokoki na Allah ya tsayu a kansu namiji ko mace ya yi aiki da abin da Allah ya ce a yi aiki da shi ya tsaya a kan wannan abin to alqur'ani zai zama masa albishir cewa me akwai aljanna da Allah zai sanya shi shi sa sahabbai da wanda suka biyo bayan su suka samu albishir din wasu su tun a duniya wasu an tara su a jumlace an ce su yan aljanna ne wasu an daidaiku su haka wani yazo a ce wani dan aljanna wani yazo ce a ce masa kaza haka manzo Allah ya tabbayyana sabban sa daban-daban saboda me sun tsayu alqur'anin ya tabbatar da digadigan su akan abin da Allah yake so daka suka tsayu akan sa ba sa rawar kafa ba sa ainihin me kai kawo a cikin addini kamar yadda yau muke yau da yawan mu muna da rawar kafa akan addini mutum ga nassi ya karanta alqur'ani ya karanta hadisan manzon Allah amma in ya ga wani abu zai rasa sai ya bar duk wa'annan sai ya koma gumbo kai da malamai dan ubu da yan bugun kasa da yan jan carbi a lissafa maka ka faɗi suna ce to dike daga nan zuwa nan a lissafa a gaya maka duka wa'annan in ka yarda da shi ka halaka wallahi wallahi ka halaka qur'ani bai tabbatar da digadigan ka ba kenan saboda baka yi riko da asalin sakon da alqur'ani yace ka yi riko da shi ba saboda ka yan uwa wallahi tallahi babu wani abin da Allah ya rubuta wa dan adam wanda zai samu na arzikin duniya ya bar duniya bai ci shi ba babu shi ba za ka bar duniya ba duk wani arzikin da Allah ya rubuta maka sai ka amfana da shi kafin ka bar duniya abinda Allah ko bai rubuta maka ba babu yadda za a yi ka same shi dan ka shi ɗan uwa ya kamata mu tsaya mu nutsu mu tabbatar da wannan abin da aka faɗa cewa alqur'ani yana tabbatar da digadigan masu imani ne to alqur'ani ya tabbatar da digadigan kar wani abu ya zo ya sa mai rawa abin duniya ne ko menene ko wane ne kuma yadda ko jiya ma na faɗa mata sun fi faɗawa cikin wannan hatsari abu kaɗan sai su fi gumbo kaye da malamai ɗan bugun ƙasa da waye-waye suna taɓata addininsu suna taɓata dukiyarsu suna taɓata lokacinsu ya kamata mai imani alqur'ani ya tabbatar da digadigansu in aka karanta maka alqur'ani ka tsaya ka nutsu ka fahimci saƙon da alqur'ani ya zo da shi ka yi riko da saƙon da alqur'ani ya zo da shi ka tsaya a kansa za ka samu tsira Allah ka tsirar da mu haka shi sa yace wa busharatun tayyiba kuma shi alqur'ani albishir ne mai kyau mai daɗi liman aslamu ga wa'anda suka musulunta suka miƙa wuya ga dokokin alqur'ani din wa khadu lillahi kuma suka kaskantar da kansu ga Allah ta'ala madaukakin sarki shine rabbul alamin ubangijin talikai da kun ga ashe alqur'ani ba wai ayoyi ko hukunce-hukunce da ake canjawa mu fahimta na farko ba manzon Allah yake canja wannan abun da kansa a Allah ne yake umartar sa da a cire wani hukunci a tabbatar da wani hukunci wannan shi ake kira annasu wal masuko a soke wani hukunci a tabbatar da wani hukunci Allah yake ma nan sak min ayatin aw nusa na tibi khairin minha aw mithliha haka Allah ya faɗa ma nan sak min ayatin aw nusa ko na tibi khairin minha aw mithliha kun ga shi kenan duk abin da ga an canja na hukunci to Allah ta'ala shi ke yin wannan da haka Allah ta'ala ya taimaka mana insha Allah ya ci gaba ya ci ولقد نعلم
أنهم يقولون إنما يعلمه بشر
نعم
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يبتلي الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله
to wannan aya da Malam ya karanta asali Qurayshawa sukan dargi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wannan alqur'anin ba wai saukar masa akai ba asali wani ne yake koya masa kamar da malamai suka tabbatar cewa akwai wani bawa daga cikin bayi wanda yake sai da waɗansu kayayyaki a gefe to manzon Allah yakan kai yakan je gunsa sukan zauna to wannan mutumin ba Balarabe bane asalinsa a Jamine ana wani yare ne daban wanda ba Balarabe to sai suka ce duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya karanta na alqur'ani wannan ayyash ko iyash shine yake koya masa shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya saboda abin yana damun manzon Allah cikin zarsa dan ya lallashe shi sai ce wala kadana alamu annahum yaquluna ita hakika mu muna sani inji Allah ce su din suna cewa inna ma yuallimuhumul bashar wannan alqur'ani wani mutum ne yake koya manzon Allah to yanzu malamai sun tabbatar da cewa wannan bawa din shi ayyash ko iyash cewa asalin shi ba Balarabe bane kuma asali ma bai iya larabci ba abin da ya iya kawai dai ya iya sanin kalmomi na cinikayya da yake yi amma manzon Allah yakan je gun sai zauna su dan dinga maganganu haka to sai Allah don ya bayyana musu cewa abin da suke faɗan nan ƙarya ne yaya mutumin da bai iya larabci ba sai ina zai karanto alqur'ani da yake Balarabe ya koya wani ya kamata ku fahimci wannan mutumin da bai iya yare ba sai aka ce kuma shi zai karantar da kawai wani abin da zaka je ka koya wa asalin masu yaren zai yi kaga ba zai yi ba to shi sa Allah ta'ala sai ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajin wannan magana fa da suke yi harcen da suke magana a kansa harce ne wanda na ba ajamin harce ba Balarabin harce ba ne sai ce wa hadha lisanul arab shi kuma wannan alqur'ani Allah ya saukar da shi da harce na larabci mubin larabci da yare ne bayyananne wanda yake cike da fasaha cike da abubuwa da yawa ba kowane yare ne a duniya yake da bunƙasa da cika irin yaren larabci ba ba kowane yare ne yake da shi ba dukkan yarurruka na duniya za ka samu suna da waɗansu abin da ake kira bature yake cewa deficiency kai abin da za ka samu sai sun aro wani yare kafin su jona wata kalmar su amma larabci bai cika wannan in ba da larabci na zamani yanzu da aka samu ana kirkirowa an samu mai kira ake kira ainihin taqaddum ci gaba a duniya da abubuwa da aka kirkiro to akan samu wasu kalmomi waɗanda asalin su ba larabci bane amma larabci yare ne wanda yake cike da fasaha cike da kalmomi cike da ma'anoni dan haka in har suna cewa wannan ainihin alqur'ani wani ba ajiman mutum ne yake koya manzon Allah yaya aka yi suka kasa fahimtar Qur'ani din ga su Larabawa ne sai Allah ya ce a gaya musu wannan alqur'ani din ainihin littafi ne ba larabin littafi da arabci kuma yare ne wanda yake bayyananne mai fasaha cike da ainihin fasahohi iri-iri da aka kar su gane haka shi sa mala ya ce wala garina alamu annal mushrikina ya kuluna ta hakika mun sani su mushrikai suna cewa innan nabiyya lalle shi annabi ya talakkal qur'ana min bashar yana karɓo wannan alqur'ani daga dan adam ne min bani adam cikin ƴaƴan adam kazzabu malaiku sun yi ƙarya fa inna lisana alladhi nasabu ilayhi ta'limun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ajabi ce sun yi ƙarya domin yaran harcen da suka danganta cewa annabi yakan je ya koya rai harce ne ba ajaban yare la yufsahu bai da fasaha bai da lugga bai da ba ainihin me ba yare ne fasihin yare ba wal qur'an shi kuma al qur'ani arabi littafi ne ba larabi gayatun fil wudu'i wanda yake makura wajen fitowa da al'amura a fili alqur'ani yake makura wajen bayyana dukkan kowanne irin abu duk abin da kake so ka fahimta eh kai alqur'ani zai baka shi a bayyane zai baka shi daki daki zai baka shi da fili da ku ga ya za a dingina zuwa ga abin da yake ba bayyane ba wal bayan ta kuma bayani alqur'ani yana bayanin kowanne irin kunga sai suka danganta wannan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ainihin bawa mutumin ainihin mai wata mutumin da ba balarabe ba shike koyar da shi wannan alqur'ani Allah ta'ala ya mayar musu martani da cewa a wannan abin da suka faɗa ƙarya ne don Allah qur'ani mala'ika jibril ne yake saukar masa da alqur'ani gargwadan bukata gargwada yadda Allah ya so da lokacin da yaso da wata fahimta shi sa Allah ya ba mu labari wannan alqur'ani bayan an sauke shi daga lawhul mahfuz ila sama'id dunya sai kuma Allah ya ce wa qur'an faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila kaga kenan haka aka saukar da alqur'ani daki daki gargwadan bukata da yanayi da lokaci da hukunce hukunce da za su bayyana wa'annan su suke sa aibe a saukar da wani abu na alqur'ani don a bayyana wa mutane abinda Allah ta'ala yake nufi da su yake so a gare su yake umarta su da su aikata ku ga yaran da ba zai iya bayyana kansa ba ya Allah zai saukar da alqur'anin sa da cikin sa da ku ga shi wannan ƙarya ne shi sa sai Allah ta'ala ya ce inna alladhina la yu'minuna bi ayati llahi lalle wa inna da basu imani da ayoyin Allah ba basu yadda da ayoyin Allah ba la yahdihimullah ko Allah ba zai shirye da su ba wala hum azabun alim kuma su hada azaba mai tsanani ai innal kuffara lalle su kafire alladhina la yusaddiquna bil qur'an wanda ba sa gaskata al qur'ani la yuwafiquhumullah li isabatil haqq Allah ba zai datar da su ba wajen ainihin dacewa da karba da tsayuwa da aiwatar da gaskiya Allah ba zai ba su wannan damar ba to da ku ga shikenan duk mutumin da yake so ya dace yake so ya samu katari to dole yayi imani da Allah yayi imani da ayoyin Allah ya yadda cewa waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya saukar da su ya kuma turo ta hanyar manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fatan bayanta da haka Allah ta'ala ya dace Allah ya ce walahum fil akhirati walahum azabun alim ai mala ya ce walahum fil akhirati azabun mu'lim mu'jaj yace a lahira suna da azaba mai radadi mai tsananin zafi Allah ka raba mu da ita da haka shikenan ya kamata mu gane waɗannan jerin ayoyi da Allah ta'ala ya saukar to Allah ya saukar da su don ya tabbatar mana da mu gane cewa asalin alqur'ani to ba manzon Allah ya kago shi sannan canje-canje da ake na hukunci Allah ne yake yin su bisa wata hikima da wani ainihin maslaha da shi Allah ya sani tare da bayansa shi yasa malai ya ci gaba ya ce nal ladina la yu'minuna bi kitabillahi wa adillati lalle wa'annan da ba su yi imani da hujjojin Allah ba da dalilan Allah da ya ainihin me ya saukar ba yusaddiquna bima dallat alai ballan tana su gaskata irin abin da waɗannan ayoyi suka nuni a kansa la yahdihimullah to irin waɗannan Allah ba ya shirye da su ya qulu la yuwafiquhumullah li isabatil haqq Allah ba zai datar da su ba wajen dacewa da gaskiya wala yahdihim fi sabilir rashad fi dunya kuma Allah ba zai shirye da su ba zuwa ga tafarki na shari'a a wannan duniya wala hum fil akhirati inda Allah suna da shi kuma a lahira a wajen Allah ta'ala idza waradu alaihi in aka gangaro da su wajen Allah din yawmal qiyamati gobe al qiyama azabun mu'lim suna da azaba mai radadi Allah kare daga shi ya kamata mu gane waɗannan ayoyi idan muka bi su muka kalle su za mu ga suna ɗauke da abubuwa kamar haka na farko akwai tabbatar da hukunci da soke wani hukunci akwai tabbatar da hukunci da kuma soke wani hukunci to wannan in kaga an ce wani hukunci an soke shi to wannan ya faru ne a wannan lokaci zamanin da alqur'ani yake sauka zamanin da manzon Allah yake raye a cikin sabban sa wanda suka rayu da shi shine su kuma suka hakato mana irin wa'annan to amma bayan tafiyar manzon Allah akan samu annasu wal mansu akan samu amma sai da sharuda wanda malamai suka gindaya cewa sai da sharadi kaza da sharadi kaza da sharadi kafin a tabbatar da wannan na biyu za mu fahimci cewa manzon Allah shi bai fadan abu da kansa in muka bibi ayoyin bai fadan komai shi sa Allah ya ce musu ulka ce nazzalahu ruhul quds ka gaya musu ruhi mai tsarki shine wa mala'ika jibril shike saukar da wannan ainihin sako da suke ganin cewa kai kake canja sakonnin daga wannan hukunci zuwa wannan hukunci daga wannan aya zuwa waccan aya duka ba abin da kake da tacewa a ciki kai abin da zaka faɗa aikin ka isarwa kuma ka isarwa bayan Allah wa'anda suka yarda su bayan Allah ne na kwarai sun yi imani da wannan sun tabbatar da shi za kuma su rayu a kai Allah ka sa mu cikin su da ku ga shi kenan wayannan ayoyi suna tabbatar mana da haka sannan kuma za mu fahimci cewa duk mutumin da aka tabbatar masa da hukunci ya kiyarta da shi ya ƙaryata ya kirkiro abin da yake so ya ci a kai zai rayu to yana da azaba mai radadi in alkiyama ta tsaya sai dai in ya tuba ya gyara da haka ƴan uwa kar mu yarda mu zama mutane wanda suke ba sa kula da abin da suke yi na rayuwar addini ka karanta wannan ayar ko Allah ya ce innama yaftari kalima kawai masu kirkiran ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah ko su jingina zuwa ga wani ga wasu sune alladina la yu'minuna bi ayatin Allah sune wa'annan da basu imani da ayoyin Allah ba ta ba don fahimta wa ulaika humul kazibun kuma an tace wa'annan sune makareta ai innama yaqtalidul kalim kawai masu kirkiran ƙarya suna kirkiran ƙarya ne man la yu'minu billahi wa ayati duk wanda bai imani da Allah ba da ayoyin Allah to shi ne kawai zai iya kirkiran ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah ko ya jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yau mutane muka ga suna yi ko yawa masu waɗansu irin aqidu suna kirkiran ƙarya su jingina zuwa ga Allah ta'ala ko su jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kare mu to amma mai imani bai kirkiran ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah bai kirkiran ƙarya ya jingina ta zuwa ga manzon Allah Allah ya ce wa ulaika humul kadhibuna fi qawlihim zalika lalle wa'annan makareta ne cikin furucin su wancananka amma Muhammad amma kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minu bi rabbi ya yi imani da ubangijinsa khabi'ul ya kaskantar da kai ga ubangijinsa fa muhalun an yukadhib to abu ne da aka kore a ce manzon Allah yayi ƙarya alallahi akan Allah ya girgin ƙarya ya jingira ta ga Allah wa yaqulu alaihi ma lam yaqul kuma ya ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba wani abu ne wanda ba zai yi an kore shi ba za Allah ba zai haka don mu gane haka Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi hadisin ainihin mai hadisin Hiraqal hadisin Abu Muawiya ko Abu Sufyan hadisin Abu Sufyan lokacin da suka fita sai ya tare shi Hiraqal sai ya tare tawaga ta Abu Sufyan sai ke tambayar su labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin labarin da yake tambayar su irin tambayoyin da sai karkato da wata tambaya yace wannan mutumin da ya zo yake wannan da awadin kun taba sanin sa da ƙarya Abu Sufyan yace na so in ce eh amma na san ƙarya zan yi yace ba na so kuma ya gane na yi ƙarya kuma zai gane sai ce a'a sai ce gabanin yayi wannan da'awar yace muku Allah ya aiko shi kun taba tuhumar sa da ƙarya suka ce a yace to haka annabawa mutanen kware suke daga cikin abin da ke tabbatuwa nasu shine ana tabbatar musu da kyakkyawar dabi'a da halaye na karkatu da ka ba sa ƙarya ba sa kuma faɗan abin da za a zo a tuhume su da ƙarya koga sai Abu Sufyan ya tabbatar da wannan magana yace manzon Allah baya ƙarya sai ma yace aka ce asali ma shi manzon Allah saboda halayensa da ɗabi'unsa a cikin mutanen sa ana kiransa da mai al-amin a cikin mutanen sa saboda halayyar saboda ɗabi'unsa saboda abin da mutane suka san shi tun gabanin yazo yayi wannan da'awa din sai mutane suka sa masa suna mai al-amin wannan sanannen mutum wannan amintaccen mutumin nan da aka sa mai ma'arifa ko al-amin sanannen amintaccen nan sanannen mai gaskiyar nan sanannen wannan aminin mutumin nan wanda yake baya da ƙarya baya faɗan abin da ba haka ba mu san shi da wannan ba kaga ashe wannan da suka kirkiri wannan ƙarya suka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ƙarya ne shi yasa Allah yace innama yaftaril kadhiba kawai abin da aka sani wanda suke kirkiran ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah ko zuwa ga manzon Allah ko su yi ƙarya a rayuwarsu alladina ya Allah yu'minuna bi ayati Allah sune wayannan da ba su imani da ayoyin Allah ba ulaika humul kadhibuna kuma sune makaryata mala yace fa innal asla fil kadhibi asali dai a magana akan ƙarya wa tahrim shine haramun ne musan wannan asali a musulunci ƙarya haramun wa kad kala subhanahu wa ta'ala yace hakika Allah madaukakin sarki ya faɗa wannan ayar da muka karanta Allah ya faɗa ya gwada mana ba masu yin ƙarya sai wanda ba su imani ba kuga shi ƙarya ba ɗabi'a ce ta mutanen ƙwarai ba aya ta biyu Allah ta'ala yana faɗa a cikin suratul ghafir inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadza Allah bai shirya da wanda yake musrif bai ƙetare gona da iyaka wanda yake ƙetare iyaka kadzab ko mai yawan ƙarya to Allah bai shirya da shi kun ga shi ƙarya ba mutane ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki duk mutumin ƙwarai ba a nasabta shi ba a danganta shi da ƙarya dan haka ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu tarbiyyantar da karmu mu nesanta kanmu da ƙarya mu yi ƙoƙari musamman a wannan zamani da muka samu kanmu a wani lokaci na me na amfani da wayar hannu ko to wannan wayar hannun ta sa ɗabi'unmu da dama sun canja da yawa za ka ga mutum ya baya wani ce ina ku yana wani ce ai ba nan wannan din fakariya ce kar mu ɗauka abu ne mai sauki ba ka wani ka ce kana nan kana nan ka ce ba nan kuma aka yi rashin sa ha sai ka ce wallahi ba nan to wannan wallahin ko me matsayin ta ita ma ya ka wata mu fahimci wannan ƴan uwa ita kanta kalmar wallahin ta menene dan ka mu kiyaye irin wannan shi yasa hadisi ingantacce hadisi muttafaqun alaihi manzo Allah yake cewa mai iyyakum wal kadhib ka shaidin ku da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri ƙarya fa ta da shiryar da mutum zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an-nar shi ko fajirci yakan shirye da mai yin sa zuwa ga wuta ko ga shi ya kamata mu nesanta kanmu da ɗabi'a ta ƙarya mutumin da yake so ya zama mai mutumin ƙwarai mutumin kirki to dole ya yi tarbiyyantar da kansa ya nesanta kansa da ƙarya wallahi ƙarya tana daga cikin abin da a yau ba mu ɗauke ta da wani abu ba mun ɗauka ba komai ba ne mata a cikin gida ce ƙarya dattijo a shagon sai kariya, malami a ajin sai kariya a dalibai, bai karantar da mutane ya zabga kariya, kowa yana kariya bai kaddara wannan kariyar laifi ba ce. Babban laifi ne wallahi. Don mu gane kariya tana da illolinta, shi yasa manzo Allah cikin hadisin da ainihin Abu Isa Tirmidhi ya fitar yake ce mana da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka, ko sai ce ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka shakka baka kokonto, yace fa inna sidqa damanina, shi gaskiya nutsuwa ne, duk wanda zai yi gaskiya zai faɗi gaskiya zai aiwatar da gaskiya to zai samu nutsuwa. Wal kadhibu raibati, shi kuma ƙarya ko kuma ita ƙarya to ainihin me yaudara ce, da aka bata tabbatar maka da abin da kake so. Kaga wanda yake so kar yaudari kansa, kar kuma yaudari wani, to ya nesanta kansa da aikata ƙarya. Kaga da aka shi sa Imam Malik ya fitar mana hadisi cikin wadadinsa yake cewa an tambaye manzon Allah annahu qila li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, an tambaye manzon Allah aka ce ayakunu almu'minu jubana, ya manzon Allah mutum mu'mini yana iya zama mutum matsoraci? Daga aljubunu ko ka zama matsoraci? Kala na'am, yace eh, sai da tsoro ai kala biyu ne ko akwai tsoro na shari'a akwai tsoro na al'ada, to duka guda biyun nan mutumin kware yakan samu ya siffantu da su, zaka siffantu da tsoro na shari'a da tsoro kuma na al'ada. In aka ce nan gun akwai mutum da bindiga a alabe, zaka bi a to kaga tsoro na al'ada ya same ka, bai kyautu ka bi ba kai ma a hankalce, ko akwai zaki akan kwanan nan yana turmushe mutane, kai in ba ka da kai za ka tsoro ka kasa, wannan shine tsoro na al'ada. Dan kai shi kenan dan adam zai iya zama haka. Fa qila lahu, sai aka sake faɗa manzo Allah ayakunu mu'minan bakhilan, mu'mini zai iya zama marowaci? Qala na'am, manzo Allah yace eh, kai dabi'a ce ku yau wani dabi'ar sa ne ba zai iya kyauta ba, Allah kar ka samu a ciki eh, ai ruwa ba ta da ki na wata mu'min yawa. Shi yasa masu hikima suka ce innal bakhila wa in afada gina da yura alaihi asarar min faqr, shi marowaci ko da zai samu wata fa'ida ta dukiya, a ce ga wata dukiya ya same ta, wallahi sai kaga alaman talauci tare da shi, saboda rowar za ta sa shi ba zai iya ci ba, ba zai iya sawa ba, ba zai iya amfana da abun, sai ka gane cewa wannan gashin dukiya a matsalaka ne, yana ta shan wahala, jijeji ya sha ya je kaza ya je kaza ya je kaza, amma zubi da ruwa ba zai iya ci ba, haka zai ta rayuwa, ba zai iya sawa a cikin su, ba zai iya kaza kaza. Shi da suka ce innal baqila wa in afada gina, marwaci ko da ya samu wata fa'ida la yura alaihi asaru asal faqr, sai kaga alaman talauci tare da shi, Allah ka raba mu da ruwa. To sai aka tambaye manzo Allah aka ce ayakuna almu'min bakhilan, yanzu mu'mini zai iya zama marwaci? Kala na'am, manzo Allah yace eh. Fa qila lahu, sai aka kara tambayar manzo Allah ayakunu mu'minan kadhaban, mu'mini zai zama makareci? Kala la, ashe kenan mai imani baya ƙarya. Aka tambayar manzo Allah mu'mini zai zama makareci, to kaga mutuna ƙarya akwai alamar har yanzu bai zama mu'mini ba, yana nan dai a matsayinsa na mai na musulmi. Da haka kuma sai mun dage, dan musulunci yana da maratib dinsa guda uku ko? Musulunci, sai imani, sai me? Sai musulunci ko? Ka zama musulmi sai ka yi juya, ka juya saboda kokari da ayyuka da kake yi, sai ka zama mumini. Idan ka yi kokari, ka yi kokari, sai ka koma matsayin mai muhsini. To duk wanda ya kai matsayin musulmi yanzu ya samu yaƙini, komai yana ganin safi, babu abin da bai da shi sa annabawan Allah duk suna da yin sa annabi Ibrahim da yace rabbi arini kayfa tuhil mauta ta Allah ki masa awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yace a na imani amma na zuciya ta ta sake zakankancewa ta samu yakini kaga ka dage ka zama wannan kaga mutumin da yake ƙarya har yanzu musulmi ne bai zama mai mu'mini ba amma mu'mini ba ya ƙarya to da kai kuwa mu dage mu yi wa kanmu tarbiya mu daina ainihin yadda da ƙarya da aiwatar da ƙarya na ba ta mun fahimta shi sa hadisi da dama sun zo an samu hadisi daga wata baiwar Allah wanda ake kira ta ummu kusum wanda hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi wannan ummu kusum din bintu Uqba ibn Abi Ma'in qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul tace naji manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na cewa wannan su tana so ta gwada mana akwai wani irin nau'i na ƙarya da ya halatta amma kar ka dauke shi abin wasa sai idan irin wannan sharbi ya zo to sai ka yi ƙarya tace laysal kadhibu alladhi yuslihu bainan nas ba makareci bane waye wannan da yake yin ƙarya ya sulhunta tsakanin mutane kai ƙarya don ka sulhunta tsakanin mutane tace manzo Allah ya ce wannan ba makareci bane ko kuma ya gina alkhairi ko ya fadi alkhairi to wannan ba a kiran shi a matsayin makareci da ku ga shi ya kamata mu dage wa fi riwayati a wata riwayati ce lam asma'a yurakkisu fi shay'in mimma yaqulu an-nas illa fi salat tace ban taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sauki cikin abin da mutane suke faɗa ba sai cikin abubuwa guda uku a cikin abubuwa guda uku nan tace manzon Allah ya ce to menene wayannan abubuwa tace yani al-harb annabi yake sauki a hidimar yaki saukin da ake nufi a nan shine ka ga waɗansu abokan gaba kai musu ƙarya kai wadare su ka kauce ka kai a kun da za a halakar da su to wannan ba kai laifi ba eh qur'ani ma tabbatar da ko illa mutahayyizan likdal aw mutaharrifan ila fi'atin ko faqad ba'a bi ghadabin min Allah to in kai irin wannan ba kai laifi to ko kuma wa islahin bainan nas ko kuma wanda zai je yana kokarin daidaita tsakanin mutane guda sai tace gurin da manzon Allah ya sauke na uku tace wa hadisur rajulu imra'atuhu da kuma zance da mutum zai je yawa matarsa ya zabga mata ƙarya ya zo a tambasa ta 7,000 ya ce wannan tambar 20,000 nan sai wata ya ustaz sai ka je ka tana da ku kai a hankali amma sai ƴan kasuwa ce za ta gane ku a ai ka za ku abin da za su sani akwai wanda ba za su sani ya gane to wanda su ce yanzu ya yi sauki hadisin rajuli da maraki labarin da mutum zai zo ya gaya matarsa haka kuma labarin da mace za ta zo ta gaya mijin ta ce annabi ya yi sauki a kan wannan da haka mata ku tanadi kalmomi masu kyau mijinki ya shigo ki masa abin da zai ji daɗi ya faɗi ki faɗi abin da zai sa ya samu kwanciyar hankali mallam yace wal muradu bil hadisi bainal zawjaini huwa me anil hubbi shine akan kauna alladhi yusaidu ala dawamil ishra wanda zai taimaka wajen dawamar zamantakewa duk abin da zai taimaka zamantakewar ka da mace ya dore zamantakewar ki da mijinki ya dore na kalmomi da ayyuka to wannan babu laifi mace ta yi shi babu laifi na miji ya yi shi cancellation ka 9,000 ka ce wannan laifin ki je ki tambaya ma 45,000 ake so shi kaga in ba ta bi ba kaga ka ci da bugu cikin in kuma ta bi ta zo su ce ah na ne na ce wannan abun wallahi 1,000 kaza ake so kaga ya kamata mutum ya dage ya nisanci ƙarya kuma Abu Huraira Allah ya kara mishi dawa to ina ka mana wannan don mu san matsayin ƙarya ko mu nisanci ta Abu Huraira an kamo hadisi ko an samu hadisi daga gare shi hadisin da ainihin aka samu cikin musannaf na Ibn Abd Dunya Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yastakmilu abdu haqiqatal iman yace abdu bawa baya samu cikakken imani hatta ya da almira'a sai ya bar musu wa in kana muhikkan ko da yana da gaskiya kuma wannan dabi'ar ita ta yaduwa cikin musayya musamman in an ji an yi kallon kwallo an dawo basu musun kwallo ko ko an yi abu dai haka a zo a zauna a yi awa biyu ana ta turka-turka to manzon Allah ya ce mutum ba zai zama mai cikakken imani ba sai ya bar musu ko da yana da gaskiya wa yada'a kaseeran min al-hadith kuma ya bar mai yawa cikin zance ka rage yawan magana ba a so mutum ya yi yawaita magana don me yasa mukhafatal kadhibi don tsoron yin ƙarya kuma wannan abubuwa guda biyu in mutum ya kiyaye su to ya cika imaninsa ya daina musu ya daina yawan surutu duk mai yawan magana zai zama makareci haka suka faɗa wanda magana su ta yawaita to kurakuransa za su yawaita to sai manzon Allah ya ce wanda duk yake so ya zama imaninsa ya cika cikakken imani to sai ya zamana ya daina musu ko da yana da gaskiya akan musu bayan nan kuma ya daina yawan zance don yana jin tsoron kada ya je ya yi ƙarya don haka shi kenan ‘yan uwa mu gane ƙarya ba ƙaramin laifi ba ce ƙarya babban laifi ne a cikin musulunci kar mutum ya je ya dinga ƙarya hadisi ya tabbata kamar yadda imamu Yahya Nawawi ya sa a cikin Riyadu Salihin ya yi masa babi na musamman ya ce babu tahrimul kadhib sai ya kawo hadisin nan na Isra'i da Mi'raj ya kawo shi to a cikin wannan hadisi akwai gaɓoɓi a cikinsa gaɓar farko manzo Allah ya ce wasu mutane guda biyu sun zo masa cikin dare sun tashe shi sun ce masa tashi mu tafi ya ce sai na tashi muka tafi to a kan hanya muna tafiya sai muka zo muka samu wani mutum an gurfanar da shi ga wani mutum a tsaye a kansa da wani katon dutse sai ya kwada masa a kansa sai ya jefar da shi dutsen ya tsalle ya fada kan ya dagargaje ya je kafin ya je ɗauko dutsen ya dawo Allah ya saki mai da kan mutumin yadda yake manzo Allah ya ce musu man haza suka ce masa intalik fantalakna suka ce muje sai muka ya ce sai muka zo kan mutum na biyu wani mutum na biyu shi ma an gufanar da shi a kan gwiwarsa ga wani mutum a tsaye a kansa da wani abu kamar lauje haka sai ya sa a haɓasa nan sai ya keta sai ya zo ƙesa sai ya zare kafin ya dawo ya sa a nan ɗin gyawarki sai ya sake tsaga nan haka yake ta yi zala ya ce musu man haza wane ne wannan suka ta musu in talik kwantalak na ke muje sai muka ci to haka suka yi ta tafiya har suka je fadar Ubangiji aka karɓo sallah aka yi abin da ya faru duka to mahalli shayi shi ne wannan mutum na biyu da bayan sun dawo sai manzon Allah ya tambaya ya ce wannan mutumin da ake yanka bakinsa nan me ye laifinsa ta gace shi ne mutumin daga gari ya waye zai fito da sassafe ya tsaya a bakin titi ko a wajen zaman da suke zama ya dinga shirya ƙarya wannan shi ne irin azabar da za a masa a kabari kafin a je filin alkiyama kun ga ƙarya mugun abu ne da haka mu nesanta kanmu da ƙarya mu yawaita addu'a Allah ya raba mu da yin ƙarya ina wata mafahimta manzo Allah ya kan yi addu'a Allah ya raba shi da ƙarya ko yawa in annabi zai yi wanda Allah ya ba shi isma baya sabawa Allah to nahnu aula bi zalika mu muka fi cancanta da mu yi haka ƴan uwa wanda Allah yake yin addu'a yace Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa lisani minal kadhib yake yi wannan addu'a ce Allah ka tsarkake zuciya ta daga munafurci ka tsallake ka tsarkake me harce na daga ƙarya ka tsarkake ayyuka na daga yi ba dan kai ba kaga in annabi zai wannan addu'a ya mu kuma daka yan uwa mu dage da yin addu'o'i da neman yardar Allah domin Allah ta'ala ya bamu mai ya bamu ainihin dacewa a wannan rayuwa din daka kuga a shikenan ya kamata musamman matsayin ƙarya mummunan abu ne a addinin musulunci daga kar mutum ya je shiga cikin ainihin ɗabi'u na ƙarya ya dinga ainihin yin ƙarya ya maida ita rayuwarsa da ɗabi'arsa kamar yadda na faɗa mana cewa za ka gani da yawan mu a dalilin waya mun koma muna yin ƙarerayi wanda ba su da ainihin mai ba za su lissafuwa mutum sai ka ji da girmansa ya gundura ƙarya baya jin kunyar wannan ƙaryar ne ba ruwansa kuma ba zai ji kunya cewa bai kyauta a ce daga gare shi aka ji wannan abun ba ruwansa su da haka yan uwa ashe ya kamata mu gane mu kiyaye waɗannan abubuwa ɗin don mu nesanta kanmu da shi Allah ya ce
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أسلم وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر كفرا فعليهم غضب من الغضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
تو ما لنا ان نصر من تشوفه وما Allah ta'ala ya gaya mana ya ce man kafara billahi to wannan aya gaskiya ina ga kwallon hukunta saboda akwai kissa da ya kamata mu bayar akan shi ne kissa ta Ammar bin Yasir da wasu daga cikin sahabbai waɗanda kafirai suka kama su suke azabtar da su wanda a dalilin haka shi Ammar bin Yasir ya furta wasu maganganu waɗanda suka zama masa suna masa ƙaiƙayi a zuci wannan kuma ya sa shi ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokawa da halin da ya samu kansa manzon Allah ya masa tambaya cewa yaya ka ji lokacin da kake faɗan wannan kalmomi da kake ganin cewa sun zama maka illa Umar bin Yasir ya ce a yana jin sa dare ba wani matsala kuma sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya don ya karfafi wannan ainihin mai furci na Ammar bin Yasir don na ga saboda mafa'idantu da darussan da suke ciki bari mu bari Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a kai abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana ya kuma ba mu dacewa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام الله منا توصلي لنا عدوى منا رقونك الله كبيا منا بقاتو منا الكير الله كورا ولي منا مطلولون ينقوم رسكي جدا جيدا أسبتو تباس لابيا الله منا رقونك كباس لابيا مودا مكيد لابيا الله تعالى منا لابيا كبام إيف وانصرف لابيا رموجه يمك بيايا الله منا رقونك كتكين إيا يمو دمالو ممو دسورا ينقوى باكيبيا Allah muna roƙonka ka tabbatar da digadigan mu a cikin wannan addini Allah ka mana muwafaka cikin abin da kake so kuma ka yarda da shi Allahumma ajinu su nufusana taqwa وذكرها أنت خير من ذكرها أنت وليها ومولاها وآكل دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين.